This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Zara Ufage da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan yammacin Juma'a 8 ga watan Maris shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Zara'u da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jinƙai zuwa Gaza. A yau ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha. A hukumance, kasar Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa bayan kwana guda da sace dalibai 287 a garin Kuriga da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Ɗaya daga cikin ɗaliban ya sumbolo ya dawo gida cikin mummunan yanayi, yayin da sauran iyaye ke ta zubar da hawayen rashin sauran yaran da aka ɗauki.
Allah cikin ikonsa, akwai wani yaro ɗan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki, so ya samu ya kubuto cikin waɗannan yara.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin na yau ranar Juma'a. Kamar kowace ranar Juma'a kuma, a yau muna tafi da shirin nan na da ɗan gari, inda a yau Umar Faruk Musa zai tattauna da masanin tarihi Professor Mutar Umar Bunza, wanda zai koro bayani akan garin Gwandu da ke jihar ta Kebbi. Amma da farko ga Zara'u da cikakkun kanin labaran duniya, wato kanin labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jinƙai zuwa Gaza, da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha, tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump, wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. Kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar ƙarshe ta wa'adin mulkinsu na farko, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru huɗu. Biden ya ce, a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da ƙasar mu ke ciki mai ƙarfi ne kuma tana ƙara ƙarfi. Ya taɓo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a a kan shekarunsa da lafiyar ƙwaƙwalwarsa, inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, ɗan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabahçe da ke Istanbul, tare da yin taron manema labarai da yammacin yau Juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar Turkiyya ta wallafa. Ofishin Zelensky ya ce shugabannin za su tattauna akan shawarar Kiev na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad da kawo ƙarshen matsalar abinci a duniya da kuma sakin fursunonin Ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin Rasha ke tsare da su. Turkiyya memba ce a kungiyar tsaro ta NATO, ta yi kokarin wanzar da kyakkyawar alaka da Moscow da Kiev a tsawon yakin shekaru biyu, tare da Erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya. A hukumance, kasar Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis, matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ƙawancen ke gudanar da babban atisaye a saman Arctic Circle a matsayin nuna ƙarfi da haɗin kai. Ma'aikatan kashe gobara na Ukraine sun karade wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin Nikopol da Russia ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin. Mamayar Russia a Ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi bane, haka kuma ta yi nasarar karfafa kawancen duniya. Ya zuwa ranar Alhamis, Sweden ta zama memba ta 32 a kungiyar tsaro ta NATO, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya sanar a hukumance. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya yi gargadin cewa yanayin tsaro a Turai bai taba kasancewa cikin tsanani irin yanzu ba. Tun yakin duniya na biyu, amma kasarsa na iya taimakawa.
An jima kaɗan Zara'u za ta shake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Kaduna a Najeriya, inda bayan kwana guda da sace ɗalibai 287 a garin Kuriga da ke ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Ɗaya daga cikin ɗaliban ya sumbulo ya dawo gida. To sai dai iyayen ɗaliban sun nuna damuwa da irin halin da suka same shi a ciki, inda sauran iyaye mata ke ci gaba da kuka kan rashin sanin halin da ɗaliban ke ciki. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra dauke da cikakken rahoto.
Bayan sace dalibai 187 a bangaren secondary da kuma 125 a bangaren primary a garin Kuriga tun aje Alhamis da guda 25 sun samu sun gudo. Sai kuma gashi yau Juma'a ma ɗaya daga cikin ɗaliban ya ƙara gudowa a cikin wani irin yanayi. Abin da ya ƙara ta da hankalin iyayen yaran da aka sace musu ƴaƴa, inji ɗaya daga cikin iyayen Malam Aminu Jibrin Gwadaba Kuriga.
Daga jiya zuwa yau su ana ta addu'a Allah cikin ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki. So ya samu ya kufuto cikin waɗannan yara. So ganin yadda ya kufuto din sai ya ƙara ta da hankalin al'umma musamman mata, saboda a wannan da ya ɗauka babu ci babu sha. Ya sa ya fita hayyacin shi. To wannan ya ƙara ɗaga hankalin mutane musamman mata ganin yanayin yadda ya shigo gida, sai suka koma suna tunanin to ina sauran ƴaƴansu suke.
Kamar zai kai shekara nawa yaran?
Zai kai shekara kaman 10 zuwa 12. Kaga yana da wayo kenan, shi ma ya dawo cikin wannan irin yanayi. To ina ga ƴan shekara 7-8 ɗin dake hannun waɗannan bayan Allah.
Da ƙashin kanshi ne ya dawo?
Da ƙashin kanshi ne ya dawo, ba wai wasu ne suka je suka ɗauko shi ko ta ƙungiya ko ta hukuma ba. Kwatsam kawai sai ya gashi.
To yanzu yana ina?
Yanzu yana nan hannun iyayen shi.
Ba kai shi asibiti a duba shi ba?
Eh, to ka san yanayi jin daɗi da sauransu, yanzu dai yana hannun iyayen shi, amma ana tunanin a je a duba shi saboda tafin kafan shi ma duk ya hukuje saboda kasan tafiya suke ba hanya, akwai kaya akwai abubuwa.
Malama Khadija Abdurrauf Kuriga ma na cikin iyayen yara mata da ke cikin dimuwa game da rashin sanin irin halin da sauran ɗaliban ke ciki.
Sun ba mu cikin wani halin ibtila'i, muna hangen ƴaƴan mu ana kora mana su. Mun yi kuka suna can a cikin ibtila'i, ga yunwa, ga rana, ga tafiya, ga bakin ciki. Sun ban mu a cikin wani hali, ko daga ba sa ba akuya, ba su ban mu da komai ba. Allah shine gatanmu, ku ne gatanmu, ku ceto mamu wa'innan yara. Ga guda ɗaya daga sikiyo, Allah ya bashi mafita, ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali, ba ci ba sha. Dan Allah, dan Annabi a taimaka mana, a tausaya mana. ƴaƴanmu ƙanana ga sunan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu ƙana. Karamin yaro ya kwana bai ci ba a Kuriga saboda tashin hankali. Ba dan sanda a Kuriga, ba su waje a Kuriga, ba amma da kowa sai Allah da manzon shi.
Malam Sani Abdullahi na cikin malaman bangaren sakandaren da suka tsira da kyar, kuma ya ce a kokarin ceto ɗaliban lokacin da aka sace su sai da ƴan bindigan suka kashe ɗan sintiri mutum guda.
To muka yi cikin daji, yara dai suna biye da mu almost kusan mutum 700. Daga nan dama sun fara harbabi, su vigilant sun ɗan bi su, amma dai Allah bai sa sun yi nasara ba, don har sun kashe mana ma mutum ɗaya. A GSS Kuriga mun rasa yara 187, sai kuma su primary school sun rasa yara 125, amma 25 sun dawo.
Tun yammacin jiya Alhamis ɗin da aka sace waɗannan ɗalibai ne dai gwamna Obasanin jihar Kaduna ya kai ziyara yankin garin Kurigan, kuma ya ce game da matsalar tsaron da ake ci gaba da fama da ita dai mafita ɗaya ce ta rage yanzu.
Su 'yan sa kai na Kuriga ba za su iya da su ba, kuma kamar yadda ku sani jami'an tsaro ba su da yawa, saboda haka muna ta kokarin cewa yau in aka yi 'yan sandan tsaro, mutanen Kuriga su za a ɗauka su shiga 'yan sandan nan, su ma za a ba su AK-47 su rike. To kaga haka shi ne kaɗai za mu iya kare dukiyar al'umma kuma mu kare rayukansu. Kuma ina so in tabbatar muku duk ɗan da ke jihar Kaduna ɗana ne, a yi addu'a mu kuma zama da gwamnati za mu tashi tsaye mu ga cewa Allah ya dade dan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da dan Allah
har ya zuwa lokacin haduwar wannan rahoto dai babu wani labari daga bangaren yan bindigan da suka afkawa wannan makaranta ta hanyar kiran waya ko jin ba'asi akan yaran da suka sace tun ji Alhamis sai dai kuma rundunar yan sandan jihar Kaduna ta ce ta riga ta baza jami'an tsaro ko ta ko ina domin tabbatar da an ceto waɗannan dalibai Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to Allah shi kyauta ma sauraro yanzu kuma ga zarau ta shigo da cigaban labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Shugabar tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna buƙatar saka hannun jari ga mata. Rosa Otumbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a Afghanistan. Wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babban illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga ɗorewar zaman lafiya da wadata. Tun bayan kwace mulki a watan Agustan shekarar 2021, ƙungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu. Sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni. Gami da Majalisar Dinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji. Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunne ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Mata a Mashaba suna gina matsugunne tare da ba da tallafi ga mata masu ɗauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin. Iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin Bamanhandi mai tafiyar awa hudu a kudancin Harare. Joyce Mapako wadda ke jagorantar shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu. Ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar su ta zuwa asibiti ne wasu kuma a gida. Ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da hadari akan hanyar su ta zuwa. Don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunnan. Mafako ta ce shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu takan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyarsu. Ma'aikatan lafiya da kula da yara ta Zimbabwe na maraba da ci gaban.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lakada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga Umar Faruk Musa da shirinmu na gaba.
Masararunmu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na daɗan gari akan ci gari. Jirgin na daɗan gari yau zai ja Taragon ne har zuwa garin Gwandu da ke can cikin jihar Kebbi. Inda za mu yi hira ta musamman da Farfesa Mukhtar Umar Bunza wanda malamin tarihi ne a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Garin Gwandu kamar da watakila wasu ku za su sani shi ne garin da ya kasance headquarter da Shehu Usman Danfodio da magoya bayansa suka maida headquarter jihadin da suka yi wanda ya kai ga kafa daula ta Usmaniya a yammacin Afirka. Kafin in cika ku da surutu bare in bar Professor Mukhtar Umar Bunza ya fara yanka muna tarihi na garin Gwandu da yadda ya kai ga kafa daular Usmaniya har aka yi jihadi har abin da ya kai ga yanzu meye garin Gwandu yake ciki menene muhimmancinsa kuma menene dangantakarsa da birnin Sokoto, inda daga baya ne ya kasance an dawo da hedikwatar daular Usmaniya a nan garin na Sokoto da ke jihar Sokoto a yanzu.
Matsaya gwandu da muhimmancinta ya wuce arewacin Najeriya, ya wuce Najeriya, ya ma wuce Afirka ta yamma, ya shiga cikin kasashe irin su Sudan har zuwa kasashen Larabawa. Saboda aiki da muhimmancin da garin ya samu sakamakon jihadi wanda Shehu Usman Fodiyo da kaninsa Malam Abdullahi suka jagoranta, wanda yake lokacin da suka yi su mafi yawa suna nan cikin garin Gwandu su duka. Shi Shehu Usman Fodiyo yana Gwandu, Malam Abdullahi yana Gwandu, Muhammad Bello yana Gwandu. Duk wanda ka sani a tare da Shehu da sahibinsa da mataimakinsa da mai agaza masa da kowa suna Gwandu. Daga tarihin garin Gwandu, musamman wanda yake na kafin ko kuma a ce bayan jihadi, tarihi ne wanda yake mai muhimmanci, kuma gari ne wanda yake mai daraja da daukaka. Su dai masu jihadi sun zaɓi wannan garin ne saboda in baka manta ba, lokacin da Shehu Usman Fodiyo yake dagel tare da duk waɗanda da muka ambata, sarkin Gobir ya yi mashi umarni na cewa ya bar ƙasar Gobir. To sai ya tashi ya yi hijira zuwa Gudu a watan biyu na 1804. To tun wannan lokacin zuwa watan shidda, ma'ana watan shidda, watan Jun kenan, na wannan shekara 1804 sai jihadi ya fara. Ma'ana kaga an yi hijira wata na biyu, wata na uku, na hudu, na biyar, na shidda, sai aka fara jihadi. Kaga kenan tsakanin hijira daga Dagal zuwa Gudu wata uku kacal. To tun lokacin da aka yi wannan hijiran zuwa Gudu har zuwa sanda aka zo aka yi yakin birnin Kebbi, gaba daya Shehu Usman Fodiyo da magoya bayansa da masu jihadi ba su da gari tsayayye wanda suka cewa gashi nasu ne, sai dai suna yawo a yinan a yinan, a shiga nan a fita nan, a zauna nan dan lokaci a ƙara zamnawa. Idan kana da abin nan din da kake son ka cimma, to kana da buƙatar wurin zama. Sannan in babu wurin zama, babu samun tattalin arziki mai ƙarfi wanda zai baka abin da Turawa ce ma income ko revenue. Sannan idan baka da wurin zama tsayayye, baka da ƙarfin da za ka yi noma ka hada abincin da za ka ci da al'ummar da suke tare da kai. So wannan shi yasa a wannan lokaci akwai wani wuri mai muhimmancin gaske wanda ake ce magarin Gwandu, amma a wancan lokaci Gandu ne, na shi Muhammadu Kanta wanda yake sarkin Kebbi na farko. Wannan garin muhimmancinsa idan muka duba tun daga tsarinsa, ban sani ko ka taɓa zuwa ba, amma gari ne wanda yake abinda ake ce masu strategic choice ne, saboda ba da wata kariya. In ka lura garin gaba ɗaya dushi ya kewaye shi, sannan ta gehen kudu ɗinsa abun nan an gare shi, ma'ana kamar kace fadama wata ta ne albarka sosai. Saboda haka yana da tsaro na carale ɗabi'ance, yana da tsaro wanda garin yake abin nan ya samu tsaro. Sannan kuma ga albarkan noma, ga wurin kiyo, ga wurin ban ruwa, ga wurin komai dai da kake bukata, wanda ga ka'ida ma ta tarihi na kafuwan gari, to dole sai an samu inda aka samu ruwa, inda aka samu abun noma, inda aka samu abin farauta, da kuma sauran al'amura na kasuwanci da kuma hulɗa na jama'a. So wannan wuri, ko da suka zo wurin ya fara zama mai muhimmanci, akwai Fulani, akwai Hausawa, akwai sauran mutane saboda muhimmancinsa.
Da farko ka ce sarkin Kebbi Kanta ya ce Shehu Dan Fodiyo ya bar wani bangare wanda ke karkashin watakila ikonsa, amma daga bayan nan kuma ka ce har ya dawo, har ma ya kawo da
sarkin Gobir, ba sarkin Kebbi ba.
Okay.
Ai tsakanin Shehu da Kanta shekara 400 abin da tsakanin Kanta, Muhammadu Kanta da zuwan Shehu Usman Fodiyo shekara 100 sai kaga ba su taba haduwa ba, kuma ba su taba abin nan ba. Illa abin da muke cewa lokacin da shi Shehu Usman Fodiyo ya yi hijira daga Dagel zuwa Gudu, sarkin Gobir shi ya bashi wannan umarnin, ba sarkin Kebbi ba.
Me dalilin da ya bashi wannan umarnin, kuma me yasa ya yi biyayya ga wannan umarnin bai kalubalance shi ba?
Ai wato ka san shi Shehu ya fara tarantawarsa ne dami lafiya, babu tsangwama ga shugabanni, babu katsalandan ga sha'anin jagoranci, abinda ya tsaya gare shi kawai shi karantar da jama'a kuma shi wa'adi. To bisa ga yadda Allah ya kaddaro, sai Shehu yana ta samun shahara, tun kafin yunfa da na fata, tun lokacin bawa jangwarzo ya fara samun daukaka yana yaro wanda iyakarsa kusan shekara 30. To wannan daukaka kullun ci gaba take, kullun ci gaba take. Mutane na zuwa inda yake, yana samun almajirai, yana samun magoya baya. To ganin yana samun daukakan nan, ana jin maganarsa, ana karɓar umarninsa. In ya ce ayi ayi, in ya ce a bari a bari, wannan shi ya ba mu hukunta tsoro. Duk wani jagora ko sarki yana tsoro a ce gashi in ya faɗi shehu ya faɗi, ana jin maganar shehu a batta shi. So wannan da irin wa'azin da shehu kai da samun daukakar da ya kai da abubuwan da ya zo da su na gyara addini, to su abin da ya kawo mashi matsala da masarautar gobir tun daga yunfa har na fata gaba ɗaya, waɗanda haka da na fata da yunfa waɗannan su ne suka yi tsaye dai, suka ɓata duk wani abin da a alaƙa kyakkyawa tsakanin shi shehu da ainihin sarkin gobir a bawa jangwarzo. Su kaga wannan tsangwamar da hijirar, kaga shehu ta ce kamar misa ya yi umar, ya bi umarni. Kaga dama abin da ya yi, ai ya rubuta ya ce musu ni ba na shiga tsakanin kowane ku da shugabansa, ba na ma'ana ta tsallandan ga sha'anin mulki, amma ina faɗin gaskiya. Wanda ya yi abin ƙwarai zan faɗi, wanda ya yi rashin gaskiya zan faɗi. Saboda haka shi yasa in ta zo ga faɗin gaskiya, to babu ruwan shi. Cutar da aka yi matalaka da zaluncin da aka yi na ƙasa da sauransu da sauransu, duk yana faɗi, ko da ya yi ma daɗi sarki daɗi ko bai masa ba. So wannan shi yasa shehu da ya karɓi wannan umarnin, ya bar ɗagel. Kuma ɗagel in kun lura, in ka lura, in ka kama hanyar kware ta sauka ba nisa kware tsakanin kware ce da Gwadabawa, amma ba kan hanya ba, sai in ka ɗauki wannan hanya ta gada. Bayan sun tafi suka koma gudu, to sai kuma aka bi su gudu ɗin bisa ga abin da ya faru na still bayan ya hijira. Mutane suka sake kuma yin hijira, suna bi ne inda yake. So wannan hijirar ce ta ƙara balle duk wani likin da ainihin bai riga ya buɗe ba. Wannan shi ya ƙara sa aka ga cewa to yanzu kan ba batun a bashi haƙuri ba ne, ko a bashi umarni fita, yanzu ya yi ƙarfin da dole sai an tare ƙarfin da ƙarfi. To wannan shi ya sa gobir da sauran ƙasashen Hausa na sarakuna suka taru aka yi yaƙi, wanda mafi yawa kun san ya muna jin yaƙin da aka yi na tafkin Kwatto, wanda yake an fafata sosai tsakanin shi shehu da magoya bayansa da ainihin sojojin gobir. Idan muka ce sojojin gobir a wannan lokaci, mafi yawa ba sa tafiya yaƙi su kaɗai, sai sun yi abin da ake cewa alliance, kamar dai irin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba suke yi a yanzu. Kafin ƙasa guda ta je yaƙi, za ta samu alliance, wannan shi goyi bayanta, wannan shi goyi bayanta, wannan shi aiko da makamai, wannan shi aiko da abinci, wannan shi aiko da wani abu, aƙalla dai a san ba ƙasa guda ba ce. So that in aka danno ka a wannan, already inda za ka je ana da alaƙa da ita, so kaga an hana maka wurin zuwa. So wannan shi yasa ainihin wannan haduwar ta yi haduwa, sannan kuma hijira daga ɗagel zuwa gudu ta ainihin kankama, sannan kuma aka bi shi a gudu ɗin, sannan aka fara wannan yaƙi a tafkin Kwatto. Bayan wannan yaƙin ne a June, ma'ana watan 6 na 1804, Shehu Saminu Fodiyo gwargwadon hali alhamdulillahi sun ci nasara, sai suka fito suka kama biyawa sauran wurare da dama, sun zauna a Magabci, sun zauna a Sabon Gari, sun zauna dai wurare da dama. Sannan Moyijo na Yabo da yadda halin da shehu yake ciki, to ya ba da gudunmuwa, saboda shi sarki ne mawadaci, ya ba shehu gudunmuwa na abinci, ya ba da na abin hawa, ya ba da na dukiya. So ganin wannan, sannan kuma a daular Kabi akwai wani sarki gwargwadon hali wanda yake yana dan goya ma shehu baya, lokacin ana kiransa sarkin Kabi Suleiman. Sarkin Kabi Suleiman ya rayu a garin birnin Kabi, wanda yake za mu zo kila ga bayanin, saboda mu san cewa ita birnin Kabi asalinta ai ba ta Kabawa ba ce. Bayan sun baro Surame ne suka bare biyu sashe, suka dawo birnin Kabi sashe suka kafa, suka koma Sifawa. So wannan zuwa rashin wurin zama tabbatacce din nan ya yi matuƙar tasiri ga ainihin ci gaban jihadi, wanda yasa suka ci gaba da nema. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka zo aka yi cin birnin Kabi. Wannan zuwan su birnin Kabi ba shi ne zuwa na farko ba. Shehu ya sha zuwa shi da Mallam Abdullahi da sauran magoya bayansa wajen ainihin sarkin Kabi Suleiman a 1794 da 97, da kuma kusan rasuwar shi. Sannan kuma ya samu shi sarkin Kabi Suleiman din ya ba shehu ɗiyansa kamar misali Umar Ukar da Usman Masa wanda yake sun yadda da karantawar shehu da da'awarsa kuma sun goya masa baya. Kaga kenan in tsangwama ta yi tsangwama gehen Zamfara da gehen Gobir to ina da nan inda ya kadanjin sanyi gehen birnin Kebbi da kuma ƙasar Kebbi. To wannan ina daga cikin abin da ya sa hankalinsa yake dawowa zuwa gehen Yabo zuwa gehen birnin Kebbi saboda shi kusa da inda yake dan samun sauki.
Profesa, mu koma garin Gwandu. Ina son in san shin wani rawa garin Gwandu ya taka gurin jihadi da nasarar jihadi da kuma irin tasirin mulkin da shi Shehu Danfojo yayi a wannan karnin.
To, ai Gwandu din sai da aka zo birnin Kebbi sannan aka koma Gwandu. Sai da ainihin shi Shehu Usman Fodio da Malla Abdullahi da su Aliyu Jedo da sauran magoya bayansa a 1805 misalin watan hudu ma'ana watan April na Turawa suka zo a garin birnin Kebbi bisa ga abin da ya faru bayan sarkin Kebbi Suleiman ya rasu maimakon Umar Ukar ko Usman Masa waɗanda suke su magoya bayan shehu ne bisa ga wasiyar ma ubansu su samu sarauta sai Hodi ya samu shi kuma Hodi bai goyon bayan sabbin jihadi in fact ma yana tsaki kuma yana ainihin adawa da da'awar da shehu ke yi za mu koma ga Gwandu yi hakuri bayan da suka ga haka nan sai suka baro suka hado abin nan sojojinsu da ƙarfinsu suka zo saboda su stabilize ma'ana su daidaita abin da ke faruwa a nan cikin garin birnin Kebbi wanda yasa suka ainihin jihadi a wannan lokacin aka kawar da Hodi aka ba Usman Masa sarauta to bayan da aka ba shi sarauta din nan ko kuma a ce jagoranci tunda shi yake alaka da jihadi kuma shi yake fahimta addini maimakon su zauna cikin garin birnin Kebbi kaga in suka zauna kenan su za su tafi mulki in suka zauna kenan za su zama kusa da mai mulki in suka zauna akwai possibility ko kuma abin da yuwar su yi kasa London da shi Usman Masa shi ta hada mulkin sa wannan shi yasa suka ce to tunda sun kare wannan Allah ba su nasara sai suka fita waje suka yi tafiya kasan dan nisan da akwai tsakanin birnin Kebbi zuwa Gwandu sai suka samu wannan suka ga cewa shine mafi zama daidai sai suka zauna a wannan gari na Gwandu tun lokacin da suka shiga garin Gwandu yanayin sa ya canza sai ya koma ma'ana ya zama center cibiya ta ilimi ya zama cibiya ta daula ma'ana ta shagoranci kalma cibiya ta haɗin kai zan dan yi bayani akan wannan
to madalla an saurari Professor Mukhtar Umar Bunza kenan malamin tarihi na jami'ar Usman Danfodio yana mana tsokaci akan tarihin garin Gwandu wannan dai shine kashi na farko a wannan shiri na da dan gari idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora da Professor Mukhtar Umar Bunza domin ya cika tarihin da ya fara a wannan makon a madadin shi da sauran abokan aiki Umar Faruk Musa daga Abuja ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya.
To madalla an gaida Umar Faruk Musa da wannan shiri na da dan gari da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yaƙin da take yi da Rasha tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. Kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar ƙarshe ta wa'adin mulkinsu na farko, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad.
To masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 ga rabi agogon Najeriya Niger, kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Anan muke mika sakon gaisuwa ga Inspector Kamilu Umar Bari dan sandan Najeriya CID Kaduna Command bisa rasuwar mahaifiyar shi Hajiya Maimuna a garin da kuma na kasar Ghana. Allah ya sa ta huta ya kyautata mu a madadin Zarau Fage da ta tana gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Jumbi Hamza. Hawa sharriki muku fatan alheri sai an ji mun ku.